sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Saraudiya, Fara'a, Nomad FM, Dalal FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Yau Asabar 29 ga watan Yuni na shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne aka yi taron kasashen yankin yammacin Afirka a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Sannan za ku ji cewa rundunar sojin saman Najeriya ta ce ta kai wasu samaman sama guda biyu kan wasu maboyar mayakan Boko Haram da narration kungiyar ISIS a yammacin Afirka. Bayan nan za ku ji cewa wani babban jami'in hukumar kiwon lafiya ta duniya yayi gargadin cewa kokarin da ake yi na dakile yaduwar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo zai iya fuskantar matsala. Daga bisani Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar mana da shirin shi na jawabai daga dattawa. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
To jama'a assalamu alaikum. Bayan wata ganawa da suka yi da takwarar aikin sa na China Xi Jinping, shugaban Amurka Donald Trump ya ci dakatar da shirin sa na sake ƙara kudaden haraji akan kayayyakin China da ake shiga da su Amurkan. Yayin da yake magana kan batutuwa da dama a wani taron manema labarai a ƙarshen taron G20 na ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya wanda aka yi a Japan, shugaba Trump ya kuma ce zai bar kamfanonin Amurka su rika sayar da kayayyakinsu ga babban kamfanin sadarwar nan na China, wato Huawei. A baya Amurka ta haramtawa kamfanonin ƙasar ta sayar da kayayyaki ga kamfanin na Huawei, bayan da jami'an tattara bayanan sirrin Amurka suka yi gargaɗin cewa wato kamfanin na da wata manhaja da ka iya zama barazana ga tsaron Amurka. Sai dai ƙasar ta China ba ta samu wani sassauci daga takunkumin da Amurka ta saka mata ba tun a baya. Shugaba Trump kenan yake cewa akalla a halin da ake ciki a yanzu ba za mu ɗage takunkuman ba. Shugaban na Amurka ya ce a shirye yake ya sake haɗuwa da takwarar aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a wannan yanki da babu dakaru wanda ya raba koriyoyi biyu domin su gaisa. Trump ya bayyana hakan ne a wani sakon Twitter da ya wallafa gabanin isuka a Koriya ta Kudu a yau Asabar. Yayin da yake ganawa da manema labarai a gefen taron G20 na ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki a Japan, Trump ya ce ya yanke wannan shawara ne ta haɗuwa da Kim domin a cewar shi haɗuwar tasu wacce ya ce ba za ta wuce minti biyu ba za ta kasance tamkar ta miƙa nuna fatan alheri ne. Shi dai shugaba Kim bai ce komai ba dangane da wannan buƙatar Trump, yayin da fadar gwamnatin Koriya ta Kudu ta ce ba a dai cimma wata matsaya ba amma ana fatan za a ci gaba da tattaunawa. Ana fatan cewa wannan sabon tattaunawa tsakanin shugabannin biyu za ta taimaka wajen farfado da tattaunawar da ake yi kan batun nukiliyar ƙasar ta Koriya ta Arewa. To a dai gefen kuma shugaban na Amurka ya yi bi Muhammad bin Salman na ƙasar Saudiya, yayin da shugabannin biyu suka haɗu a gefen taron na G20 inda ya kira shi abokina wanda ya aikin a zo a gani. A yau Asabar shugaba Trump ya ce ya ji daɗi da Saudiya ta sayi kayayyakin soji daga hannun Amurka, inda ya ƙara da cewa Yarima Salman ya buɗe hanyoyin da za su bunƙasa fannin tattalin arzikin ƙasar ta hanyar samar da sauye-sauye. Shi dai Yarima bin Salman na fuskantar suka daga sassan duniya tun bayan kisan ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi da aka yi a ƙasar Turkiyya. Bayan kuma ganawar shugabannin biyu a yau Asabar, fadar White House ta ce sun tattauna kan batutuwan da suka shafi barazanar Iran da batun samar da daidaito kan farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya da kuma muhimmancin kare haƙƙin bil'adama a duk faɗin duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Taliban ta halaka dakarun gwamnati da dama a hararen baya-bayan nan da suka auku a ƙasar, a kuma daidai lokacin da kungiyar ta fara wani sabon zangon tattaunawa da Amurka a ƙasar Qatar domin tattauna yadda za a kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar ta Afghanistan. A yau Asabar, jami'a a arewacin lardin Bagalan suka ce wasu mayaka da dama sun kai hari akan shingayen binciken jami'an tsaro a gundumar da ake kira Nahrin, lamarin da ya haifar da wata arangama. Shugaban gundumar wato Fazluddin Mardi ya faɗa wa muryar Amurka cewa harin ya halaka wasu dakarun gwamnati 26 sannan ya jikkata wasu 8, amma ya ce su ma bangaren mayakan sun samu mace-mace da dama.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A yau ne aka yi taron kasashen yankin yammacin Afirka a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Abokin aiki na Mahmud Lalo ya tuntubi Umar Faruk Musa don jin karin bayani akan taron.
To muhimmin karin bayani dai shine kungiyar nan ta kasashen Afirka ta yamma ka amince bisa ga wasu muhimman abubuwa da suka kai guda 6. Akwai dai magana kudi na bai daya wanda aka kakarar ba mu tuna wato ECO. Wannan ECO din an ce ma'aikatun kudade da mayan bankuna na wannan kasashen za su zama cikin wata 1-2 su fito da tsarin da za a aiwatar da wannan manufar su a samu kudi na bai daya. Sannan kuma ƙara sassauta maganar cuɗanya da mu'amala da shiga da fice tsakanin kasashen asusun nan da yamma. Domin 'yan kasashen su ti moriyar mu'amala da zumunci da junansu, wato tsananin da ake yi takaita tafiye-tafiye ko cinikayya duk wannan za a kawar da shi a ƙara buɗe mu'amala ta yadda kasashen nan za su ti moriyar juna. Matsalar tsaro kusan ta dabaibaye ko'ina, don haka an yi matsayi cewa kasashen nan za su ƙara haɗa gwiwa da wannan cibiyar da aka kafa a ƙasar Chad wadda za ta sa ido a kan yaƙi da ta'addanci. Kuma ba a nan ba kaɗai, kusan kowace ƙasa tana da irin nata nau'i na matsala na ta'addanci. Akwai na ƙungiyar Boko Haram, akwai na ISIS ɗin, akwai na fitintunin manoma da makiyaya da dai sauransu da ake samu a ƙasashe daban-daban. To idan aka duba waɗannan muradun siyasa ko na shugabanci, shi an faɗi wa lokacin da kowace ƙasa za ta ɗauki matakan su da daidaituwa tsakaninta da 'yan adawa domin su da wani tsarin da za a samu zaman lafiya kuma a miƙa gwamnati ga zaɓaɓɓun mutanen da al'umma suka zaɓa.
Kamar an taɓo batun abin da ya shafi 'yan gudun hijira masu ƙetare teku da hamada domin su dangana da wasu sassan duniya domin neman sauyin rayuwa.
Wato ita ƙirƙiro wato hanyoyin samun kuɗaɗe da samun aiki a cikin ƙasashen Afirka ta yamma. Tuni an yi magana sha'anin kuma aka ce an samu kasuwar mu'amala na noma amma a ƙara. Wannan ƙarin noman shi zai bai wa 'yan ƙasashen Afirka ta yamma nan damar samun abin yi. Kuma maganar kasuwanci za a ƙara buɗe hanyoyin ƙasashe saboda takaita mu'amala ko tsakanin yanki da yanki suna da abubuwan da ke kawo lalurori da 'yan Afirka ba sa samun kuɗin shiga ko ba sa samun kuɗin wasu ayyukan yi. Har an samu za a fito da tsarin wato shaidar ɗan ƙasa ta Afirka shi ne ake ganin tushe na a samu ƙasa da ƙasa domin aiki ne kaya a magance talauci da rashin aiki ne.
To Haji Umar, duk da cewa ƙasar Habasha ba a yankin take ba, a ba kwanakin baya na ji shugaban Muhammadu Buhari wanda shi ne yake jagorantar wannan taro cewa ya Allah wadai da yunkurin juyin mulki a wannan ƙasa, taron ya taɓo wannan batu.
Wato shugaban ƙasar Nijar Muhammad Isuf wanda shi ne aka zaɓa a matsayin sabon shugaban ƙungiyar Afirka ta yamma wanda ya karɓa daga shugaban Muhammadu Buhari na wa'adin shekara ɗaya, ya nuna cewar ƙasashen Afirka za a tabbatar da sun bi ƙa'idoji na demokuraɗiyya na a zaɓin mutum, kuma a tabbatar da idan wa'adinsu ya zo ya kau kuma a bi ƙa'idoji gurin mulkin nan ta yadda maganar hamɓarar da gwamnati ko maganar yin wata takin-tashi na kota da hankali na siyasa zai kawo daga kasashen Afirka ta yamma.
To Aja Umar, mun gode kwarai da gaske, bari mu garzaya mu je, lokaci ya ƙure.
Mahmud Lalo kenan a tattaunawarsu da Umar Faruk Musa. Rundunar sojan saman Najeriya ta ce ta kai wasu samame sama guda biyu kan wasu maboyar mayakan Boko Haram da narishin kungiyar ISIS a yammacin Afirka, inda ta ce ta halaka mayaka da dama tare da barnata kayayyakin su. Kakakin rundunar Air Commodore Ibu kulle da Ramola ne ya bayyana hakan a wata sanarwa dauke da sa hannunsa, wacce ya wallafa a shafinsa na Twitter a yau Asabar. Kuma abokin aiki na Mahmud Lalo ya ga sanarwar, ga kuma rahoton da ya hada mana.
Rundunar sojin saman ta Najeriya ta ce ta kai samaman biyu ne a yankunan Bakasi da Gobara da ke jihar Borno a arewa maso gabashin kasar. Sanarwar ta ce an kai kaici yankin Gobara ne bayan da aka gano cewa mayakan na Boko Haram suna amfani da wurin domin koyo makamai da yin wasu aikace-aikacen su. Sanarwar wacce Daramola ya wallafa a shafinsa na Twitter a yau ta hada har da wani hoton bidiyo mai tsawon dakika 52 wanda aka dauka da tauraron dan adam, wanda kuma ya nuna yadda aka kai har-haren inda suka bata kayayyakin mayakan da kuma kashe da dama daga cikin su. Baya ga wannan hari, sanarwar ta ce wani hari ne daban ya kai kaici yankin Bakasi da ke gefen tafkin Chadi a arewacin jihar ta Borno, inda aka farma mayakan reshen kungiyar IS da ke yammacin Afirka, wato ISWAP, inda anan ma aka halaka mayaka da dama kamar yadda sanarwar ta nuna. A hoton bidiyon an ga yadda wani wuri ya turnike da bakin haki a lokacin da aka kai wannan hari, yayin da wasu da ke kan ababen hawa suke ta tserewa daga yankunan. Har-haren biyu an kai su ne a ranar 26 ga watan Yunin nan mai karewa, a cewar sanarwar. Suna kuma zuwa ne kasa da makonni biyu da wasu har-haren kunnar bakin wake waɗanda suka halaka mutum sama da 30 a wani gidan kallon kwallo a birnin Maiduguri da ke jihar ta Borno.
Za a iya zuwa shafin yanar gizonmu na voahausa.com domin karanta wannan labari da kuma kallon bidiyon tauraron dan adam kan yadda aka kai samami. Wani babban jami'in hukumar kiwon lafiya ta duniya ya yi gargadin cewa kokarin da ake yi na dakile yaduwar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo zai iya fuskantar matsala muddin ba a murkushe matsalar tashi-tashen hankula da ake samu a yankin ba. Alƙaluman da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta fitar kan masu fama da cutar ya nuna adadinsu ya kai 2,284, ciki har da mutum 1,540 waɗanda suka mutu da mutum 637 waɗanda suka tsira. Ga fassarar rahoton wakiliyar muryar Amurka Lisa Schlein daga Geneva. Mataimakin darakta na hukumar lafiya ta duniya Ibrahima Sochefon ya bayyana cewa an samu ci gaba sosai wajen aiwatar da ayyukan da za a yi wajen magance cutar ta Ebola a cikin gundumomin arewacin Kibbu mai fama da rikici wanda ke lardin Ituri. Bayan dawowar Fall daga Butembo na tsawon watanni 3, wanda shine yankin da cutar ta fi addaba a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, yace a makon da ya gabata an samu sabbin mutane 77 da suka kamu da cutar ta Ebola, wato kasa da mutum 27 da aka gani a makon da ya gabata. Ya kara da cewa ana ci gaba da samun kamuwa da cutar ta Ebola a manyan anguwanni da a yankunan Butembo da Katwa, sai madalla da irin ayyukan da cibiyoyin kiwon lafiya 33 suka yi a yankunan. Ya kuma fadawa gidan rediyon murya Amurka cewa aikin yana ci gaba da fuskantar matsaloli a yankunan karkara na Mabaloko da Mandima, sababbin wuraren da annobar cutar ta barke.
The access is more challenging, and in the same area we have some villages where you have both.
Akwai matsalar samun damar isa wurare. Muna da wasu ayyuka inda ke da gamayyar rundunar sojin ADF, wato Allied Democratic Forces, daga Uganda da wata kungiya mai suna Mai Mai. Dan haka yana da muhimmanci a lura da halin da ake ciki.
Gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya dade yana fama da matsalolin siyasa tun daga shekara 1998. Akwai kimanin mutane miliyan 4.5 da suka yi gudun hijira a cikin kasar. Babban kwamishinan ƴan sandan hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce sababbin wuraren barkewar cutar sun hada da lardin Ituri da Arewa da Kudancin Kibbu. Fiye da ƙungiyoyi masu dauke da makamai 100 ne aka rawaito suna cikin rikici a yankunan. Paul ya ce ana buƙatar tattaunawa da ƙungiyoyi masu dauke da makamai don samun damar kai waigi a waɗannan yankunan.
Barkewar cutar ta fara ne a wannan yankin a bara kuma tana yaduwa zuwa wasu yankuna. Saboda haka yana da muhimmanci a samu hanyar daƙile rikicin da ke faruwa a yankin domin a shawo kan yaduwar cutar a yankunan Mabalako da Mandima, inda daga nan ne ake samun kashi 55 cikin 100 na barkewar cutar.
Sannan Paul ya kara da cewa zai zama abu mai matukar yiwuwa a daƙile ƙwayar cutar muddin ba a samu kudaden gudanarwa ba. Ya kuma ce ana buƙatar dala Amurka miliyan 78 domin tallafawa yunkurin da gwamnati ke yi na yaƙi da cutar, amma ya bayyana cewa har yanzu ko rabin waɗannan kudade ba a samu ba. Fassarar rahoton wakilin murya Amurka Lisa Schlein kenan, wanda ni da abokin aiki na Mahmud Lalo muka shirya. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan na cewa karfe 4 na yamma da minti 45. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Nasiru Adamu Ilhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a baku mai shudewa.
‘Yan Boko Haram sun kai hari kan wani sansanin soja a Gonari, jihar Yobe, inda kafin nan babban hausan sojan ƙasa ta Kurbura ta yi yaso kila miran wasu sojoji da rashin dagewa kan yaƙi da ‘yan ta’addan.
So that the manifest of what's coming is electronically transmitted to Nigeria.
Nan ko shugaban hukumar kasuwanci ta jirage ruwa ne Hassan Bello ke bayyana aikin na'urar tantance dohaji da za ta shigo Nigeria.
Wannan abin da ake ce ma cargo tracking note, na'urori ne wanda tun kafin jirgi ya taso, jirgin ruwa da zai taso daga ko'ina an riga an san abin da zai zo da shi.
Masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya maraba ga shawarin sarkin Kano Sunusi Lamido na gwamnatin Buhari ta cire dukkan tallafin fetur.
Dole za a sha wahala, amma kuma zai aka duba aka cire cin hanci da rashawan da ƙarairayen da ake irin ma yawan man da ake kawowa, za ka gani abun ba zai kai haka ba.
Dan takarar PDP Atiku ya ce son kotu ba ta hana shi duba ma'adanan sakamakon zaɓe ta yanar gizo ta hukumar zaɓe ba. Bayanai sun nuna hukumar ma ba ta da na'urar. Nasiru Adamu Ilhikaya, muryar Amurka daga Abuja.
Haka dai, to yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ‘yan arewacin Najeriya jawabin su ne Pastor Yohanna Aliyu daga Majami’ar Ekwa a Bayara Bauchi, da kuma Sheikh Sani Isa daga masallacin Waf Road Kaduna. Ga Pastor Aliyu.
‘Yan uwana ‘yan Najeriya, musamman al’ummarmu na arewacin Najeriya, a matsayinmu na shugabannin addinai, dole ne shi mu yi huduba domin mu ga yadda kasan nan za ta zama daya, za a tafi komi tare ba tare da an sami wani matsala ba. Ina so zan yi magana game da zancen makiyaya da manoma. Mu mun tashi mun samu iyaye da kakanni suna komi tare, akwai za ka samu Fulani, za ka samu manoma. Idan dabbobi suka yi barna, za a ce a sami mai gidan a ce to yaran ka yau su yi mana barna gona, zai tashi ya ɗauki sanda ya zo ya nemi barnan da aka yi. Da dama sukan zo su nemi yafiya su ce to muna tare yara sun yi maka barna. Wani ma ko an kama ko ba a kama ba, idan yara sun yi barna sun je sun faɗa, za su je su faɗa cewa fa mun yi barna a gonan wani. Kuma za a zo a sulhunta ba tare da wani tashin hankali ba, ba tare da wani zubda jini ba. Amma abin takaici, ina aka sami tushen zancen tashin hankali tsakanin manoma da Fulani a wannan lokaci da muke ciki? Inda aka sami wannan matsala, har yanzu za mu dawo kan abu ɗaya, irin yanayin da muka shiga da siyasar Najeriya, muka fitar da shi ta wani hanya domin mu biya bukatan kanmu 'yan siyasan ƙasar nan. Gaskiya sun kawo mana babban matsala, domin yau idan mutum yana kokari ya cimma wani abu, zai iya ɓuya karkashin zancen Fulani da manoma, ya kawo tashin hankali, ya kawo rarrabuwa a ƙasa domin a sami damuwa. Najeriya kuma Allah ya ajiye mu ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya, mu yi komai tare, akwai zamantakewa. saboda haka ina kira ga mutanen Najeriya mu yi hankali da irin wannan mutum komai matsayinsa idan har zai zo zai kawo jama'a zo su lalatar da kasa ko su kawo hare-hare waɗanda suke zamantakewa saboda sama da shekara 100 da iyaye da kakanni ana zaman lafiya za a bata muku zamantakewa da ke tsakani ni yayan babana mai suna Reverend Solomon Gamba yana da shanu kuma shanun nan nasa ya bayar a hannun Fulani ne dan ba Fulatanin ma shine ma yayi masa aure yau har yau yana nan a kauye na idan aka je za a same shi shi ya rike shanun da shanu aka yi masa aro da komi har uban ya zo rasu har shi tsoho na ya zo rasu fatin aka raba gadon shanu suka dawo ne yaya kuma ba Fulatani ne yake kiwon saniya saboda haka da manoma da Fulani mu sani cewa duka dole ne za mu zauna tare kuma dole ne za mu ci moriyan juna kuma dole ne mu gane da cewa Allah ne ga dama ya aje mu mu zauna tare saboda haka kada wani ya taka hakkin wani kada kuma wani ya yi wani abin da zai kawo dalilin rashin zaman lafiya idan kana kiwo za ka ci abinci idan kana da gona ba ka da taki dole ka nemi taki ka sa a gonanka to inda akwai zaman lafiya za ka samu Fulanin da kansu sukan je su yi taki ma mutane a gona sun shuka wani shekara ma su dawo su ce za mu sake zuwa mu shekara wuri ku amma da ƴan siyasa suka shiga cikin wani harka na wanda ba ta Allah ba sun ajiye Allah a gefe yau ka san mu ya shiga wani damuwa duk zancen fada da muke fama da shi duka ni na tabbata akwai hannun ƴan siyasa a ciki su suka lalatar da zamantakewar mu a ƙasar nan saboda haka ina kira a matsayin na shugaban addini kada mu yadda da je mu kai hari mu dauki alhakin jinin waɗanda ba su da laifi wannan yakan kawo la'ana da wahala ga zan dawo kan zancen su jami'an tsaro na Najeriya irin rawan da suke takawa a kan siyasar Najeriya gaskiya baya da kyau kuma su gane cewa ko kai musulmi ko krista ka riga ka yi rantsuwa da Bible ko da Alkur'ani cewa za ka kare haƙƙin 'yan Najeriya ta kasanka kuma duk wani abin da zai taɓa rayukansu a matsayin ka na jami'in tsaro za ka yi to ban ga dalilin da ya sa mutumin da ya yi rantsuwa da littafin da ya gaskanta da shi zai tsare kasansa sa'annan kuma gobe a waye gari siyasa ta taso a ɗebi kuɗi mai ɗimbin yawa a bashi ya zama da shi ne yake tsaro rayukan mutane shi ne yake zuwa yake kashe rayukan 'yan Najeriya to gaskiya wannan abu su kani da cewa Allah yana fushi da irin wannan sai magana na biye zan yi magana game da tsakanin musulmi da kuma krista mu dai a tashin mun tashi mun ga irin zamantakewa da ake yi a ƙasar ina muka samu zancen bambance-bambance da yawan tashe-tashen hankula dan aka tashi sai a yi magana cewa duka mu 'yan Najeriya ne mu 'yan ƙasa ɗaya dukan abin da ya shafi dan arewa ya shafi dan kudu abinda ya shafi dan kudu ya shafi na arewa domin Allah ya ajiye mu a Najeriya mu zama mutane daya mu kuma mu yi tafiya tare to amma abin takeici da abin tausayi yau shine ina muka samu zancen tashin hankali da fadace-fadace da suke tashi a tsakanin mu a wannan lokaci idan ka koma ma ka duba za ka samu hakika ɗayan zancen wannan zancen mulkin siyasa yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo mana matsala mutum ba zai nemi takara ya nemi al'umma su goya masa baya ya yi masu aiki ba sai ya koma ya haɗa da karkashin zancen addini yana kokarin ya ware wannan gefe ya yi da wannan gefe domin ya kawo rarrabuwa tsakanin 'yan Najeriya saboda ya cimma abin da shi yake ne saboda haka a matsayin na shugaban addini ina gaya ma 'yan Najeriya kowa ya yi hankali da abin da ya shafi zancen siyasan addini zamantakewa da muke da shi na da idan ranar hidimomi namu ya taso ba za ka bambanta ba mu koma ga abin da muka gada da iyaye da kakanni mu yi zaman lafiya a Najeriya idan kuma ba haka ba muka ce za mu zauna a kan wannan mummunan ra'ayi da 'yan siyasa suka kawo mana a ƙasar nan to za mu sami kanmu a cikin wata matsala
shi ma Sheikh Sani Isa ya ce
assalamu alaikum jama'ar arewa musulmi da krista da ma wanda ba musulmi ba krista ba amma kuma gashi dan kasa ne yana da haƙƙi yana da 'yanci na yayi abin da ya dace don tahiyar kasa da kyawo kamar yanda kuma yana da haƙƙin ba da gudunmawar shi. A wannan ina kira ne a wannan hali da muke ciki cewa jama'a mu zauna lafiya. Shugabanni suna da haƙƙi na tabbatar da zaman lafiya. Amma mu ma 'yan ƙasa talakawa mutanen gari muna da namu haƙƙi da ke wuyanmu ko ko nauyi da ke wuyanmu na ƙara tabbatar da zaman lafiyar nan. Malamai da nasu, sarakuna na da nasu, shugabannin kabilu da shugabannin al'umma duka kowa na da nashi haƙƙi na abin da zai ma'ana yana da aikin da zai a samu zaman lafiya ya karfafa. Kuma mun gaya muku a wancan lokaci muka ce an samu wani yanayi na siyasar ƙasar nan da ya gwada alhamar gyaruwa. To kaga irin wannan muke so 'yan Najeriya su farka su waye. Dan arewa ne, dan kudu ne, dan ina ne, duk ba shi ne matsala ba. To kaga wannan ya nuna ana neman a dawo da siyasa irin ta da ta lokacin Sardauna wanda zai yi ministocin shi su Sunday Awoniyi, Kirista Bayarabe ya yi ministocin shi su ga sunan wanda ba zan turo sunan su ba wanda duk kiristoci ne amma ya ga cewa sun da suna aiki kuma za su yi ake bukata to sun cancanci su zama ministoci a ƙarƙashin shi duk da cewa shi musulmi ne. To dan Allah ku ci gaba da faɗin magana mai kyau. Yanzu gashi mun zo wani lokaci na ana kokarin a tace kuɗaɗen da wasu suka ɗebe ba akan daidai ba akan dacewa ba. To wannan harka ta tace kuɗaɗe ko amsosu malaman musulunci suna da ra'ayi iri biyu, ma'ana suna da fahimta iri biyu. Wasu suna cewa a'a a ja layi a ce ban da gaba dai nan abin da ya faru ba a kyale shi. Wasu malaman musulunci suna da irin wannan tunanin. To amma wasu malaman musulunci wanda ni na yarda da ra'ayinsu da fahimtarsu suna cewa a'a ai akwai ka'ida a cikin musulunci da ake kiranta raddul mazalim. Me ne raddul mazalim? Amma da dukiyoyi ko haƙƙoƙi waɗanda aka zalunta zuwa ga masu shi. To tunda wannan kuɗaɗe an ware su ne dama don ƙasar Najeriya, don yi ma ƙasar Najeriya aiki da hidima, don yin abin da zai tabbatar da tsaro da zaman lafiyar ƙasa. To in an so wannan kuɗi ai ko daidai ne. Iyaka dai mu ce muna tambihi da faɗakarwa ga gwamnatin tarayya da na jihohi a bi a hankali da su ma wakilan da ke aikin kwato kuɗin duka a bi a hankali da EFCC ne a bi a hankali a yi abin bisa adalci da sanin ya kamata a yi abin kawai tsakani da Allah. To in an yi haka to zai tsare ka'idar albarka addu'a da mutane suka ta yi baya. Wannan shi ne magana.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice.
Wasanni a takaice.
Kafin wasannin kwallon kafa yanzu aka ta tabbata cewa Sweden da Netherlands za su kara a wasan dab da na ƙarshe wato semi-final a gasar cin kofin duniya ta mata da ake yi a ƙasar Faransa. Kazanan ne Sweden ɗin ta doke Germans da ci 2-1 nasarar da ta bata damar shiga wannan zagaye. Gabanin haka kuma Amurka wacce ke riƙe da kofin gasar a jiya ta doke mai masaukin baki Faransa inda ma ita ma ta samu damar shiga zagayen dab da na ƙarshe. Yanzu kuma za ta kara ne da Ingila ranar Talata mai zuwa. Ita kuma Sweden ta kara ne da Netherlands a ranar Laraba. A ci gaba da gasar cin kofin nahiyar Afirka kuwa da ake a ƙasar Masar a yau Kamaru ta kara da Ghana inda aka tashi can jiransu. Yayin da halin kuma da ake ciki a yanzu Benin take karawa da Guinea Bissau. A gobe Najeriya za ta kara da Madagascar sannan Burundi ta kara da Guinea. Egypt kuma wato Masar mai masaukin baki ta kara da Uganda. Yayin da Zimbabwe za ta gwada kaiminta da DR Congo.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaice.
To bayan wata ganawa da suka yi da takwarar aikinsa na China Xi Jinping shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai dakatar da shirinsa na sake kara kudaden haraji akan kayayyakin China da ake shiga da su Amurkan. Yayin da yake magana kan batutuwa da dama a wani taron manema labarai a ƙarshen taron G20 na ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya a Japan, shugaba Trump ya kuma ce zai bar kamfanonin Amurka su riƙa sayar da kayayyakinsu ga babban kamfanin nan na ƙasar China wato Huawei. Shugaban na Amurka ya ce a shirye yake sake haɗuwa da takwarar aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a wannan yanki na da babu dakaru wanda ya raba Koriyoyin biyu domin su gaisa. Trump ya bayyana hakan ne a wani sakon Twitter da ya wallafa gabanin ya sauka a Koriya ta Kudu a yau Asabar. Yayin da yake ganawa da manema labarai a gefen taron na G20 na ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki a Japan, Trump ya ce ya yanke wannan shawara ne domin kawai su gaisa kudan ɗan minti biyu ne da shugaba Kim.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Keith Holmes. Ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.